This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan yammacin ranar Lahadi 20 ga watan Satumba. To, kafin ku ji abubuwan da ke tafa da mu, ga kanun labarai.
Rikici yanzu aka ya barke a hotel inda ake sasantawa da yan juyin mulkin kasar Burkina Faso. Yau ne Papa Roma Francis ya fara ziyarar aikin da ya kai Cuba, inda ya addu'o'i a wajen tarihin nan na dandalin juyin juya hali na kasar. Kaɗan daga cikin 'yan tawayen Siriya da suka samu horonsu daga sojojin haɗin gwiwar Amurka sun shiga cikin arewacin kasar ta Siriya.
To, kanun labaran kenan. Ministan tsaron kasar Kamaru ya ziyarci yankin arewa mai nisa, kuma 'yan gudun Boko Haram na cewa
mun yi gudun hijira, muna nan a birnin Yaounde.
Za kuma ku ji irin shirye-shiryen da ake na bikin sallah. Sannan za ku ji cewa matar marigayi ci ubafin mi a Wolowo ta rasu. Kuma kamar kowane yammacin ranar Lahadi, Garis Alheri Abdu na tafada shirin bishara. Muna kuma tafada wasu daga cikin ra'ayoyinku, duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Rikici ya barke a hotel ɗin da ake sasantawa da 'yan juyin mulkin kwanaki hudu wanda aka yi a kasar Burkina Faso. Wannan juyin mulkin dai shine wanda ya hambarar da gwamnatin rikon ƙwarya na kasar. Da sanyin safiyan yau ne magoya bayan sojojin da suka yi juyin mulkin suka auka cikin hotel ɗin da ake tattaunawa tsakanin masu juyin mulkin da kuma masu adawa da shi da ma shugaban juyin mulkin. Wasu magoya bayan jagoran juyin mulkin ne General Gilbert Diendere. Su ne suka ce ba su yadda wasu masu kan juyin mulkin su shiga cikin hotel ɗin ba. An samu wannan tashin hankalin ne a ranar da masu shiga tsakanin ke ƙoƙarin ganin an sulhunta, kuma su bayyana sakamakon yarjejeniyar da aka cimma tsakanin da waɗannan masu juyin mulkin. Shugaban ƙasar Benin Thomas Boni Yayi shi da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall su ke magana a madadin ƙungiyar bunƙasa tattalin yammacin Afirka, wato ECOWAS. Yanzu haka dai sun shaidawa manema labarai cewa za a mayar da shugaban na rikon ƙwarya, wato Michael Kafando. Shi dai General Diendere ya kwace mulki ne sa'in da dogarawan fadar shugaban ƙasa suka kutsa kai cikin taron da shugaba Michael Kafando ke yi shi da ministocinsa suka ɗauke shi da wasu jami'an gwamnatin. Wannan abu bai yi wa 'yan ƙasar daɗi ba, wannan ne ya haifar da zanga-zanga har aka shiga fito na fito da sojoji da farar hula, inda aka shiga mutane 10 kana sama da 100 suka samu rauni iri daban-daban. Yau ne Papa Roma Francis ya fara ziyararsa da ya kai Cuba, inda ya yi addu'o'i wajen tarihin nan na dandalin juyin juya hali na ƙasar. Shugaban na ɗariƙar Katolika zai yi wa dubun dubatan jama'a jawabi dab da inda zai tsaya, wato wurin butun-butumin nan na jagoran juyin juya hali na ƙasar Che Guevara. Bayan ya kammala wannan jawabin ne kuma zai gana wasiri da shugaban ƙasar Raul Castro, kila kuma ya zirci yayan shugaban ƙasar wanda bai da lafiya a halin yanzu, wato Fidel Castro. Har ila yau an jima da yamma kuma Papa Roma ya addu'o'i tare da shugabannin cocin na Katolika, sai kuma daga bisani ya yi wa matasa jawabi a wani gidan bikin al'adun gargajiya. Ziyarar ta Papa Roma ƙasar ta Cuba wani babban nasara ce ga mabiya ɗariƙar ta Katolika da ke ƙasar, domin ko sun sha samun matsalar nuna wariya da ke musu a lokuta daban-daban, musamman lokacin mulkin shi Fidel Castro, amma kuma yau ya zame wata babban nasara a gare su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kaɗan daga cikin 'yan tawayen Siriya da suka samu horonsu daga sojojin haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranci sun samu shiga arewacin ƙasar ta Siriya yau ɗin nan, kamar yadda wata ƙungiyar da ke sa ido a kan wannan yaƙin ta ruwaito kungiyar nan mai babban ofishin ta a Ingila wadda da turanci ake kira Syrian Observatory for Human Rights ta faɗa yau Lahadi cewa mayakan su 75 ne suka samu horo a kasar Turkiya kuma yanzu haka sun kutsa zuwa cikin kasar ta Syria da sanyin safiya. To sai dai kawo yanzu rundunar hadin kai dake karkashin jagorancin Amurka barce komai ba game da wannan batu. Sai dai kamfanin dillancin labaran Faransa ya bayyana cewa sojojin dake goyen bayan gwamnati sun amince da batun dage bude wuta wanda zai fara aiki nan take. To sai dai kawai ba a bayyana har na tsawon wani lokaci bane. Amma dai kungiyar ta Syrian Observatory for Human Rights ta shedawa kamfanin dillancin labaran Faransa wato AFP cewa za a ci gaba tattaunawa domin cin matsaya na sajidan. Sai dai kuma jiya ne sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke cewa tilas ne sai shugaban kasar na Syria Bashar al-Assad ya sauka kan karagar mulki wanda wannan wani abu ne dake bukatar lokaci na musamman da za a cimma wannan matsaya. Ranar Lahadi ne mai zuwa ne idan Allah ya kai mu girkawa dake cikin halin sukurkucewar yanayin tattalin arzikin kasa wanda suke fuskantar shirin tsuke bakin aljihu tare da rikicin siyasa za su gudanar da zaben da zai kafa wata sabuwar gwamnati a kasar. Za a dai gwabza ne tsakanin jam'iyyar Syriza wadda take kashin tsohon Prime Minister Alexis Tsipras da kuma jam'iyyar nan ta masu ra'ayin riƙau wato New Democratic Party na Vangelis Marmarkis. Wannan zaben shine karo na uku da kasar za ta gudanar da zabe a cikin shekara guda. Hakan ko ya samo asali ne biyo bayan murabus din da shi Tsipras yayi a watan da ya shige watanni bakwai kacal bayan an zabe shi da Syriza a bisa alkawarin cewa za su yi gyara akan shirin tsuke bakin aljihu da kungiyar tarayya Turai ta kakabawa kasar sakamakon rancen ta bata domin gyara kuɓin tattalin arzikin ta. Wannan dai duk yana faruwa ne duk da alkawarin tare da wato kuri'an jin ra'ayin jama'a wanda girkawa suka yi fatali da shi na amincewa da shirin tsuke bakin aljihu da kungiyar tarayya Turai ta gitta mata kafin ta bata rance. Tsipras ya amince da wannan sharuɗin a matsayin zaɓi da zai fidda ƙasar daga ƙangin da ta shiga wanda ya sa ya karɓi har dala biliyan 98. Sai dai mai Marmarakis ya yi Allah wadare da wannan mataki na Tsipras abinda ya kira rashin sanin makaman aiki. Masu gadin gaɓan tekun ƙasar Italiya sun ce mutane sama da 4,500 ke aka cita jiya Asabar a ƙoƙarin da suke na tsallakawa daga ƙasar Libya cikin wani jirgin ruwa da yake shaƙe da mutane suna ƙoƙarin su tsallaka zuwa ƙasashen Turai. Cikin wata sanarwar da jami'an suka fitar sun bayyana cewa sun shirya aikin ceto har daban-daban sau 20. Masu aikin ceton sun ce sun samu gudunmuwar jirgin ruwa daga ƙasashen Germany, Croatia da Britania da jami'an su har ma da likitocin nan da ake cewa Doctors Without Borders. Jami'an suka ce sun fara aiki ne tunda sanyin safiya kuma sun samo wani jirgin kwale-kwale na katako a lokacin da suke wannan aikin ceton. Sai dai ɗaya daga cikin likitocin da ke cikin wannan aikin ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa cikin waɗanda aka ceto ko sun haɗa da 'yan ƙasar Eritrea, 'yan Najeriya, Somali, Libya da kuma 'yan ƙasar Siriya.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, bari mu fara yada zango a kasar Kamaru inda ministan tsaron kasar Edgar Elamebe Ngwa ya kai ziyarar aiki a arewacin wato arewa a yankin arewa mai nisa inda dakarun gamayya suka ja dagarar fafatawa da Boko Haram. Muhammad Awal Garba gare ka.
Ministan tsaro na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Edgar Elamebe-Ngwo ya kai ziyarar aiki a jihar Arewa mai nisa musamman a gunduman Mayo Saba da gunduman Logo Esharin yanda sojojin haɗaka suke jujjuge a filin daga kuma suke fafatawa da 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram. In ba a manta ba, kwanakin baya ne a birnin Marwa aka yi fama da tashe-tashen gwawamai inda aka rasa rayuka da dama da ma jukata ɗarurrukan al'ummai. Sannan kwanan nan ne a garin Kwalfata aka sake samun waɗansu tashen gwawamai inda waɗansu matasa 'yan ƙasar shekaru 15 suka tada gwawamai a jikinsu kuma suka kashe al'umma da ma jukata waɗansu al'umman. Wannan shine ya sanya cewa ministan ya kai ziyaran aiki domin ƙarfafawa sojojin nasa ƙwarin gwiwa. Ministan ya ce
pour m'en féliciter que le général Bouba Devecreio
yana yaba wa sabon janar buwa da mai kayo wajen irin sadaukar da kansa da yayi a fagen fama. Alade Game Bango yace shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Polvia yana kokari matuka gaya na ganin cewa an kara sojoji 2,500 a filin daga. Kan haka ne nayi wa wani dan gudun hijira wanda ya fito daga garin Kulfata tambaya Alhaji Bakari ko cewa ya za a kare da wannan yake da ake yi da ƴan kungiyar ta Boko Haram.
To gashi dai yanzu mun yi gudun hijira muna nan a birnin Yaounde kuma muna fata dai gwamnati za ta samu mana zaman lafiya a garin mu. Nan ba da jumawa ba za mu koma.
Minista yace nan ba da jumawa ba za a cin maburi na maido da zaman lafiya a wannan bangare na tafkin Chadi. Sannan yace kasar Kamaru, kasar Chadi da kasar Niger da kasar tarihin Najeriya suna kokari na ganin cewa an gama da yan tsirarin yan ta'addan na Boko Haram. Kashe rahoton kenan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Haka ne baddo kuma a gaida Muhammad daga Kamaru kuma sai jamhuriyar Niger inda za a ji cewa wasu barayi na amfana da damar da suka samu sanadiyar sha'afar da ake wajen shirye-shiryen sallah. Daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger ga wakilin mu Haruna Mamman Bako da rahoton.
Wurgagen bisa sheke na a babbar kasuwar garin birnin Kwanni a daidai lokacin da sallar lai yake karatowa, kuma mutane ne ke cincirindo a kasuwar walau zuwa saye ko sayarwa. Kuma dillalle na cewa akwai sauki domin kowa na iya saye daidai karfin shi, kamar yanda wani dillali ya yi mini karin bayani.
Don dai ana samun na 130 140 lago, ana samun na jika 100 babu da babu, kowa da dai alimi na shaka ma insha Allah. Yanzu wadanda aka sai 75 din nan kamar ga wannan lokaci kwanan baya ba su wuce jika 55, masaya suna tahowa har da na ƙetare.
Sai dai a cewar mai samari dillali, bare na shigowa kasuwar bisashe kuma su kaima waɗanda ke sayar da bisashen samame da zaran suka fita daga cikin kasuwar.
Akwai wasu mutane masu shigowa kasuwa sai man mutane yaudara su yi anket din mutum in ya fita sai su zo ga daji su tare su amshe kuɗi. Shekaran jiya an katare yaro na nan illela dillali na, sai da ya gwada musu kati sun ka tare da shi ga mota sun ka zo sun ka tsame kuɗi ɗan kuɗi ne na dukiya wanda an ka ba shi albada barayi na.
Shi ko wani da ya zo kasuwar bisashen wurin sayan tasa bisa cewa yake yi bana abin yana da sauki sosai.
Bisa biya da sai ka 150 ne sai. To a bare da
barakan suna
suna 200 ba wani gaskiya.
80
ko ci 80.
Su ko ana su bangare masu sayan bisashe suna kai a tarayyar Najeriya cewa suka yi raguna sun yi tsada a bana. Kuma gashi canji daga naira zuwa sefa ko sefa zuwa naira yayi tsada sosai. Kamar yanda Malam Umaru ɗaya daga cikin su yake mini karin bayani a bakin bodan Niger Najeriya a sanyan sahiyar yau.
Ni da ma ina sayar raguna da tumaki amma an karo tumaki ne so saboda rago ya tsara.
Me yasa sai kun taho Niger kun sai bisashe ku kai Najeriya?
To abin da addali Niger Allah ya riga ya dauke ta dabba insha Allah duk in an shekara ribata ba ta karewa saboda fadata ta Ubangiji. Dan haka muka shigo wa Niger muna sayan dabbobi muna kai Najeriya dan mu saida. To amma abubuwan canji wallahi shi batal amari. Yau mun sai sefa 366 aka ba mu jika guda haka muka saita muka tayi sayan dabbobin.
A bangaren hukumar tsaro ta birnin Kwanni kuwa shugaban rundunar tsaro ciya da kwamishina ƴan sanda a taro da ya da manema labarai ya ce har zuwa yanzu ba wanda ya zo a hukumance bayyana musu ana musu satar raguna, duk da yake suna jin labarin ana cewa ana yin haka a cikin gari. Kuma ya yi amfani da wannan dama domin kira ga jama'a da su riƙa zuwa suna bayyana ma ƴan sanda domin su ɗauki matakai.
A wannan lokaci na kusan sallah da ya gabato lalle ana ta cewar akwai yawan sace-sace na raguna. To lalle haka kin ana jin shi a cikin gari, har yanzu babu wani ƙara da aka zo ka ce an zo an sace mini rago. Shi ko ne yana da muhimmanci? Menene ka san shi barawo din da yake yana da salon shi na sata kowane irin barawo? Kuma shi zawa a cikin an yi satar yana da muhimmanci a gane ina ne aka yi sata. da wata iri na kasata ko a moto ne ko a kaho ne ko a mota ne duk ana sani to wannan yana bada damar a dauki matakai iri iri
Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
ashe gari din da kan sanda rigima ba za ta tashi ya wanda shege za ya tada ta yanzu yan sanda su kama shi in ya yi sa'a su kera shi in kuma babu sa'a su kulle shi
haka to a gaida Haruna bari kuma mu nufi Najeriya mu ji yadda ake shirye-shiryen bikin sallar a jihar Niger inda wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ke cewa
ga alama al'ummar musulmin jihar Niger Najeriya na cikin wani yanayi na gudanar da bikin sallar a wani hali na rashin nauyin aljihu Malam Dallami Abdullahi Mabu wani magidanci ne mai karamin karfi dake zauna a Mina
bawa na Allah baya fidda tsamani ga ubangijinsa
gashi akwai wutar lantarki ga man fetur a gidan mai wannan ba zai saku yi sallah cikin walwala ba
ai magana wutar lantarki magana man fetur Hausa hakan cewa da ruwan ciki ake je Nijar baka koshi ba ina zaka iya fita haka je ka sai mai ka ziyarci ɗan uwanka ko kuma ka kwanta gida kai kallo kuma
matsalar rashin kudaden dai ya shafi cinikin dabbobi musamman raguna da ake amfani da su a lokacin babbar sallar
sunana Alhaji Musa Sanka mai sana'ar dabbobi eto gaskiya da shekarar baya kayan ma da ake kawo gaskiya ba a kawo kamar na bara ba
sunana baban yara eto cinikin raguna dai muna dan tattabawa dai kadan kadan cinikin da shi a hankali wallahi babu kai cinikin da shi a hankali
sunana Shehu Garba nazo sayara
an samu ko
an samu
to ya farashin
a gaskiya farashin yadda ake zaton al'amuran ba haka ba
wani ne ka saya wancan ne
ga wadda na saya nan
farincin ke
na'am eh
kaman nawa suka sayar ma
sayar 43,800 a yadda bayanin yake a gari zaka ji an ce maka 50,000 da sauran
su ma dai sauran yan kasuwa dake sayar da kayan da ake amfani da su a lokacin bikin sallar sun ci rashin kudaden a hannun jama'a na shafar kasuwancin nasu Alhaji Mustapha Olsito na daya daga cikin yan kasuwar
kowanne kaya kashi 30 muka rage domin mutane su dan samu sauki saboda ba kudin ne a hannun jama'a
albashin ma'aikatan gwamnati na da matukar tasiri wajen kara walwalar jama'a a jihar Niger to kowanne hali ake ciki kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce za su biya albashin kafin lokacin bikin sallar kamar yadda ya shaida mun ta wayar salula
yanzu mai magana da Famsec Dilan wasu mata riga sun samu alat
Kawowa hada wannan rahoto dai farashin kayan abinci da sauran kayan masarufi bai tashi ba. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, yanzu kuma bari mu nufi birnin Badin inda wakilinmu na shiyar Oyo Hassan Umar Tambol ke tafa da labarin rasuwar matar marigayi Chief Obafemi Owolowo wato yeye Oduduwa Chief Mrs. Hannah Owolowo.
Allah ya yi wa matar marigayi Chief Obafemi Owolowo rasuwa. Yeye Oduduwa Chief Mrs. Hannah Idowu Dedolu Owolowo ta mutu da yammacin jiya Asabar a garin su Ikene Remo dake jihar Ogun. Tana da shekaru 99 a duniya. Bayan mutuwar mijinta Chief Obafemi Owolowo wanda ya mutu shekaru 28 da suka gabata. Kafin mutuwar ta shugabanci taron iyalan su wato Lugu Ogodo Adebowale family a Ikene Remo da ake yi wata-wata. Mama HID Owolowo yadda aka fi kiranta tana shirin yin bukukuwan cikarta shekaru 100 da haihuwa a duniya ran 25 ga watan Nuwamba shekarar da muke ciki ta 2015 kafin mutuwar ta ita ce yayye Oduduwa ta Ile Ife kuma tana kusa da marigayi Oni na Ife marigayi Okune da Sojuwa da Olubase na biyu wanda ya mutu ran 29 ga watan Juli na wannan shekarar ta 2015 a birnin London Chief Mrs. HID Owolowo dai an haife ta ne ran 25 ga watan Nuwamba na shekarar 1915 tana da ƴaƴa biyu jikoki 20 tattaba kunne guda 34 ko menene wasu ƴan Najeriya za su ce a game da mutuwar Chief Mrs. HID Owolowo Princess Olabisi Sogundowo wata hamshakar ƴar siyasa a jihar Oyo tace tana ɗaya daga cikin masu shirya bukukuwan karta shekaru 100 a duniya tace ta santa uwa ce mai kirki ta fahimci bil adama shiko kakakin kungiyar Yarbawa zalla a fene fere Mr. Yinka Oduma mamakin cewa yayi.
Mama has joined husband Kujak after holding fort for 20.
Mr. Inka Odumakin yace mama HAD Awolowo ta SK mai gidanta bayan shekaru 28 da rasuwar sa. Haka ma mun gode wa Allah ta yi rayuwa mai kyau. Mama HAD Awolowo dai tana daya daga cikin shugabannin Yarbawan da ake girmamawa. Tuni dai wasu ƴan Najeriya suka fara yin tururuwa zuwa yin ta'aziyya ki har da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo gidansu dake Kene Remo a jihar Ogun. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Duniya duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutu a rigan kuma
to Allah ya jikanta a kuma gaida Hassan yanzu kuma ga shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yau shirin ya karɓi bakuncin Pastor Simon Doli, sakataren kungiyar haɗin kan Krista a yankin Arewa. Wakilin mu Nasira Adamu Elika ya zanta da shi bayan wani taron haɗin kan ƙasa da wata kungiya da ta kunshi mabiya addinai daban-daban ta kira a birnin tarayya Abuja. Pastor Doli ya bayyana buƙatar ganin shugabannin addinai suna rayuwa da za ta zama abin koyi ga waɗanda suke jagoranta.
Kamar mun da muka karanta theology, mun karanta wannan maganar Allah. In ka ga mutumin Allah, zaka gane. Domin kuwa zaka ganshi mutum ne mai kankancin kai, mutum ne mai so zaman lafiya, mutum ne mai son dan uwan shi, mutum ne wanda yake so ma wani ma ba neighbor din shi, makautan shi. Mutum ne in ka ji kalmar maganar shi na alheri ne, kalmar maganar shi na zaman lafiya ne. Ba za ka ji ina maganan da zai kawo tashin hankali ba. Ba za ka ji zai magana ya kawo wani maganan da zai kawo rudowa ba. Ba za ka taba ka ji maganan da zai kawo hayaniya ba. To ka tabbata wannan mutum mutumin Allah ne. Amma duk mutane ga suna ce suna bin Allah sai ya kawo magagano, zai kawo tashin hankali, eh wannan haka ya rude wannan ya ce kaza. To irin suna nan da yawa sun bar ainin aikin da Allah ya sa su su yi. Ga mutane suna ta abubuwan da bai kamata a kasan nan ba, ana kashi kisa, ana wasu abubuwa aikin da ya kamata su yi kenan. Su rinjaye mutane daga mungayen abubuwa, su dawo su yi aikin da ya kamata. Amma sai su dawo su bar wannan ainin abin da Allah ya aike su. Sun sa maganan duniya da neman duniya. Duk mutum da ka gani mutumin Allah ne yana neman duniya ba mutumin Allah ba ne. Domin kuwa an ka ce kai mutumin Allah ne, ba za ka hada duniya da aikin Allah ba. Dole ka neme daya ka bar daya. In kana son duniya to ka bar aikin Allah, man kana son aikin Allah to ka bar maganan duniya. Yan siyasa su yi siyasan su, kai mutumin Allah kai pastor kai aikin pastocinka. In kai malam ne ma kai malaminka. Amma in kuna hada irin abubuwan nan gabaki daya ba zai saka mana zaman lafiya a kasan nan ba.
Pastor Simon Doli, ita wannan sabuwar kungiya taku yaya za ta yi ta taimaka wajen yawo musamman ma yankin arewacin Najeriya din nan ya zama a kai matsayin da ba za a saki jin an yi wani rikici da suna addini ba?
Muna kan shirye-shirye daban-daban domin muna so bayan wannan kungiya, akwai wani kungiya kuma muka kafa sabo yanzu nan, ana ce da shi Interreligious Initiative for Peace. Wannan kungiyar muna so mu rinjaye duk addinai gabaki daya a kasan nan, don mu san tafiyan da za mu yi domin a samu zaman lafiya. Wani lokaci domin ba mu san addinin juna ba shi yake kawo damuwa. Waye ya kamata mu waye da kanmu domin kowa ya san addinin dan uwan shi. Domin rashin sani, rashin ilimi yake kawo damuwa. Kamar ni yanzu nan ba zan ga musulmi in ce ina gaba da shi ba, domin na san addinin, because ni ma ina kusa da musulmi, na yi zama da su, haka na yi girma a ciki. Muna shirin za mu wani babban conference da za mu kawo malamai manya-manya na kristoci arewa da na kristan da na musulmi. Za mu zo na gaba daya mu neman hanyar da zai kawo mana zaman lafiya na dandandan arewacin Najeriya. Domin ba abin da ya raba mu a kasan arewacin Najeriya ma maganar addini ba. Da muna tare, muna zaman lafiya, za a yi sallah mu yi tare, za a yi kristimeti mu yi tare. Yan uwan mu wani suna musulmi, wani suna sallah, ka samu gida daya musulmi ne, gida daya kristan. Ni kamar ni kani na uwa daya uba daya mai bi da ni musulmi ne. Sai tashi yawan can doke makami zan kashe shi don yana wani addini? Ai bai cancanta ba, ra'ayin shi ne. So freedom of worship kowa ya bi abin da yake so yi, ya zo na lafiya, kuma mu toleratin juna, ba maganan zagi a ce wannan kafiri wannan arne, to irin wannan abubuwan sai ya kawo tashin hankali.
Lord, we are sorry. We've turned around and gone astray. Your trust for us we have betrayed. Your power we don't recognize. Your lordship we have all these fights. We cannot pretend. We all now repent. Forgive us, Lord.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji shawarin Pasadoli game da zamantakewa tsakanin mabiya addinai daban-daban. Yanzu a madadin Pastor Simon Doli, sakataren kungiyar haɗin kan Krista reshen arewacin Najeriya, da kuma wakilin Nasiru Adamu Elikaya da ya mana hira da shi, sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba, da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To a gaishe ki jama'a, saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyinku kamar yadda muka yi alƙawari ba. Yanzu dai ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo muku da labaran duniya, amman ko shi ma a takaice ne.
Rikici ya barke a hotel din da ake sasantawa da 'yan juyin mulki na ƙasar Burkina Faso. Wannan juyin mulkin dai shine wanda ya hambarar da gwamnatin ƙasar rikon ƙwarya na ƙasar. Da sanyin safe yau ne magoya bayan sojan da suka yi juyin mulkin suka auka cikin hotel din da ake tattaunawa tsakanin masu juyin mulki da kuma masu adawa da shi. Wasu magoya bayan jagoran juyin mulkin ne ya yi General Gilbert Diendere su ne suka ce ba su yadda wasu masu sukan juyin mulkin su shiga cikin hotel din ba. An samu wannan tashin hankalin ne a ranar da masu shiga tsakanin ke kokarin ganin an sasanta kuma an bayyana sakamakon yarjejeniyar da aka cimma. Yau ne Papa Roma Francis ya fara ziyarar aiki da ya kai a Cuba, inda ya yi addu'o'i a wajen tarihin na dandalin juyin juya hali na ƙasar. Shugaban na ɗariƙar Katolika zai yi wa dubun dubatan jama'a jawabi dab da inda ya tsaya, wato wurin butun-butumin nan na jagoran juyin juya halin ƙasar Che Guevara. Bayan ya kammala wannan jawabi ne kuma zai gana wasiri da shugaban ƙasar Raul Castro, kila kuma ya ziyarci yayin shugaban ƙasar wanda bai da lafiya a halin yanzu, wato Fidel Castro. Har ila yau an jima da yamma kuma Papa Roman ya addu'o'i tare da shugabannin cocin na Katolika, sai kuma daga bisani ya yi wa matasa jawabi a wani gidan bikin al'adun gargajiya. Ziyarar ta Papa Roma a ƙasar ta Cuba wani babban nasara ce ga mabiya ɗariƙar ta Katolika da ke ƙasar, domin ku sun sha samun matsalar nuna wariya da ake musu a lokutan baya. Kaɗan daga cikin 'yan tawayen Siriya da suka samu horonsu daga sojojin haɗin gwiwa na Amurka da ke jagoranci sun samu shiga cikin arewacin ƙasar ta Siriya.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. Kamar yadda kuka sani, ba mu da shirin dare a yau ranar Lahadi, don haka sai gobe da safe idan Allah ya kai mu, a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da kuma wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu Walter Zanga-Zanga, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.